This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da la'asariyar wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na ranar yau Asabar 2 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zahra da kanin labaran.
Jami'an tsaro da na leken asiri sun yi gargadin cewa zaben shugaban kasar Amurka wanda za a gudanar a ranar Talata mai zuwa yana fuskantar wani yanayi na barazanar tsaro. ‘Yan sanda a Isra’ila sun ce akalla mutane 19 ne suka jikkata sakamakon harin makami mai linzami a birnin Tira mai tazarar kilomita 25 arewa maso gabashin birnin Tel Aviv. Jami'ai a Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da wani hari da jirage marasa matuka a cikin dare inda ya jikkata akalla mutum guda.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji yadda 'yan Amurka mazauna kasashen waje musamman ma Afirka suke shirin kada ƙuri'arsu a zaben shugaban kasar Amurka na bana mai mahimmanci.
Dauki matakai ba na wasa ba saboda komai ya daidai. Na taɓa yin zaɓe a nan Nijar ɗin kuma yanda tsarin yake gudana daidai yake da kamar kai zaɓe a cikin Amurka din.
Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin da ma ra'ayoyin wasu 'yan Nijar a game da zaben na Amurka. Sai kuma batun kiran da masu kare haƙƙin bil'adam da sauran masu ruwa da tsaki suka yi ga gwamnatin shugaba Tinubu akan yaran da aka kama lokacin zanga-zangar gamar gari da ke tsare a gidan Kasu. Sannan kamar kullum a rana irin ta yau Asabar ba ya kowa makiri yakan gabatar da shirin a dawo lafiya kuma kamar makon da ya gabata shirin zai ci gaba ne da tattaunawa da Alhaji Sani Idi Dan Fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa NATO kan yadda mutane suke warwasan ganimar mai a duk sa'ar da babban motar dakon mai ta yi hatsari. Sannan za mu karanta wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email. To amma duk wannan sai bayan mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Jami'an tsaro da na leken asiri sun yi gargadin cewa zaben shugaban kasar Amurka wanda za a gudanar a ranar Talata mai zuwa na fuskantar wani yanayi na barazanar tsaro daga cikin gida da waje. Kakakin ofishin 'yan sandan Portland Mike Bana.
Our officers quickly determined that there was an incendiary device.
Yace jami'an sun gano cewa akwai wata na'ura mai kunna wuta da aka makala a cikin akwatin zaben kuma ita ce ta tayar da wutar. Jami'ai sun ce akwai yiwuwar samun ƙarin barazanar tsaro yayin da Amurkawa ke shirin kada ƙuri'a da kansu a ranar zaɓe. Manyan jami'an tsaron zaɓe kamar Jen Esteli tare da hukumar tsaro ta yanar gizo sun ce ƙoƙarin a nan shi ne kira ga al'umma da su kwantar da hankalinsu kada su shiga cikin wata fargaba.
Despite the fact that the threat environment has never been more complex, election infrastructure.
Jen Esteli tace duk da cewa akwai yanayi na barazanar tsaro masu ruwa da tsaki a zaben ba su taba yin shiri irin na wannan karan ba. Tun daga watan Janairun shekarar bara jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi suka tantance sama da 1,300 na ayyukan tsaro baya ga atisaye da yin shiri don fuskantar kowane irin yanayi a ranar zaɓe. 'Yan sanda a Isra'ila sun ce akalla mutane 19 ne suka jikkata sakamakon wani harin makami mai linzami a birnin Tira mai tazarar kilomita 25 arewa maso gabashin birnin Tel Aviv. Sojojin kasar sun ce an harbo makami mai linzami 3 daga Lebanon zuwa tsakiyar Isra'ila da sanyin safiyar yau Asabar. Ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta wallafa faifan bidiyo a shafukan sada zumunta da ke nuna tashin gobara da hayaki daga wani gini yayin da masu ba da agajin gaggawa suka isa wurin. Ma'aikatar ta bayyana cewa Wannan shine sakamakon harbin makaman roka kai tsaye da kungiyar Hezbollah ta kai kan wani gini a garin Tira na yankin Larabawa a Isra'ila, wanda ya raunata fararen hula 19. Rundunar sojin Isra'ila ta bayyana a dandalin sada zumunta na Telegram cewa ta kakkabo wasu daga cikin makaman. A yau ne babban shugaban addinin kasar Iran ya yi barazanar mayar da martani ga Isra'ila da Amurka kan hare-haren da ake kaiwa Iran da kawayenta. Ayatollah Ali Khamenei ya yi magana ne a daidai lokacin da jami'an kasar Iran ke kara yin barazanar sake kai hari kan Isra'ila bayan harin da ta kai kan sansanin sojin Iran da wasu wurare da ya kashe akalla mutane 5 a ranar 26 ga watan Oktoba. A cikin wani faifan bidiyo da kafar yada labaran Iran ta fitar, Khamenei ya ce makiya Amurka ko shakka babu za mu mayar da martani kan abin da suke yi wa Iran da al'ummar Iran.
Kashin labaran duniyar na farko kenan. Kafin Zahra ta karanta sauran labaran, za mu bude taskar rahotanninmu. Yayin da aka fara kirga yan kwanaki gabanin zaben Amurka na bana mai muhimmanci ga al'amuran duniya, na tattauna da Alhaji Mai Bukar, wani ɗan asalin Nijar ba Amurki, wanda yanzu haka yake Nijar, kan yadda 'yan Amurka mazauna Nijar suke shirin kaɗa ƙuri'unsu. Ga yadda hira ta kasance.
Watan da ya shige na tahi Amurka, kuma a can na yi amfani da dama na yi nawa zaɓe. To a nan ma amma abokanmu suna shirye-shirye na zaɓe, su za su yi shi ne ran Talata, insha Allah.
An ɗauki matakai ba na wasa ba, saboda komi yadda daidai. Na taɓa yin zaɓe a nan Nijar ɗin, kuma yanda tsarin yake gudana daidai yake da kamar ka yi zaɓe a can Amurka ɗin. Tunda dai in ka zo a nan da ofisin jakaɗanci za ka yi na Amurka. Kuma sun ɗauki matakai, in ka tahi ba wani dogon lokaci ba ne za ka ɗauka, kawai za ka yi zaɓen ka ne ka fita kamar a can Amurka ɗin ne. Kuma komi tsari a tsare yake, kuma komi na tahiya daidai wa daida, amma babu wani abin da zai tada wa mutum hankali akan zaɓen da za ka yi a nan Nijar ɗin. To abin da ya kamata mu koya mu ƙasashen Afirka shi ne zaɓe ba yaki ba ne, kuma ra'ayinka ne za ka bada, ka ɗauki wanda ka so. Kamar yadda na gaya maka, ni na lura cewa a lokacin da na yi zaɓe a can Amurka watan da ya shige, akwai yara na guda biyu. Na lura ita yarinya ta zaɓi Democrat, amma a yadda nake tsammani shi yaron Republican ya zaɓa. To amma wani ta kula mishi wance dole sai ka zaɓi wanda nake so, fi sabilillahi. Yana da nashi ra'ayi, yana da dalilan shi da yasa ya zaɓi wancan zambiyar, ni ko ina da nawa ra'ayi. Shi ne ya kamata kowa ya gane, ba dole bane kowa ya bi ra'ayi guda, daidai kowa ya komi akan gaskiya. Kuma abin da na lura a nan, abin da yake bata mana siyasar mu a nan Afirka ba 'yan siyasan bane kadai, a'a, mu talaka muwa muna da namu laihi fi sabilillahi. Sai ka gani mutum ya sama kanshi ganye, wai a saye shi bai yi ba mana wannan magana, wai a bashi kuɗi sai ka zaɓi abin da shi wanda ya baka kuɗi yake so. Abubuwa ne wanda ya kamata mu yi lissahi. Shi wannan zaɓe in ka yi, sai watakila shekara 4 ko 5 za ka maimaita. Kuma shi wannan wanda ka zaɓe, ba ka ɗan kuɗi ka zaɓe shi, zai maka abin da ya ga dama a cikin shekara 4 nan ko shekara 5. Amma in ka bi gaskiya, ka zaɓi wanda kana kyautata da su cewa zai maka aikin kirki, zai maka ƙasarka aikin kirki, to shekara 4 nan sai ka ga harkoki sun sauya.
Alhaji Mai Bukar kenan, wani ɗan Amurka ɗan asalin ƙasar Nijar. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC, sannan ana iya bibiyar mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook, X wato Twitter a da da Instagram. Yanzu ga Zahra da kashin labaran duniya na biyu.
Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da wani hari da jiragen sama marasa matuka a cikin dare har zuwa sanyin safiyar yau a kif babban birnin kasar, inda ya jikkata akalla mutum guda. jami'an sojin birnin Sabih Poko sun ce burbushin jiragen marasa matuka da aka yi amfani da su wajen kai harin a gundumomi shida na birnin ya raunata wani jami'in 'yan sanda tare da lalata gine-gine da tayar da gobara. Magajin garin Vitali Kilitsko ya bayar da rahoton cewa mutane biyu sun jikkata. Ya ce an kakkabo duka jiragen marasa matuka da aka kai wa kifari da su. Rasha tana kai hare-hare ta sama akan garuruwa da biranen Ukraine tun lokacin da Rashan ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022. A yau Asabar masu aikin ceto sun ci gaba da neman gawarwakin mutanen da suka mutu a yayin da jami'an Spain ke kokarin bayar da agaji ga 'yan kasar wanda mummunan ambaliyar ruwa ta ritsa da su inda ta sanadiyar mutuwar mutane sama da 200. Kusan dukkan mace-macen an same su ne a yankin gabashin Valencia inda dubban sojoji da jami'an 'yan sanda da masu kula da al'umma ke aikin share tarkace da laka wajen neman gawarwakin mutane. Jami'an sun ce ba a ji ɗoriyar mutane da dama ba. Kayyade ainihin adadin mutanen da suka mutu yana da wahala tunda ambaliyar ruwan ta lalata hanyoyin sadarwar tarho da sufuri. Ministan cikin gida Fernando Grande Malasca ya shaidawa gidan rediyon Kadina Sar cewa mutane 207 ne suka mutu. Ya ce ya yi imanin za a samu ƙarin asarar rayuka. Hukumomi a Valencia sun hana shige da fice a tituna na tsawon kwanaki biyu don baiwa masu ayyukan bada agajin gaggawa damar gudanar da ayyukan bincike ceto kamar yadda ya kamata.
Zahar Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga Najeriya ne cewa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su Amnesty International, CISLAC da sauran masu ruwa da tsaki sun yi sukar gabatar da yara masu ƙarancin shekaru a gida a gaban kuliya waɗanda ake tsare da su a gidan kaso tun bayan zanga-zangar gama gari da aka yi na ƙuncin rayuwa a Najeriya. Lamarin da ya ɗau hankalin jama'a bayan da wani yaro cikinsu ya sume a kotu sannan aka sanya tsauraran sharuɗan belin yaran. Wannan dalili ya sa ƙungiyoyin suka buƙaci gwamnatin Tinubu ta sake duba kan wannan batu. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana daga Abuja.
The level we find ourselves now, do you know how much it costs?
Lauyan gwamnatin Najeriya kenan, Barista Rimazonte Ezekiel. Kewa yan jaridu karin bayani abin da yasa aka kamo tare da gurfanar da yaran nan sama da guda 100 a gaban kotu da aka kamo yayin zanga-zangar tsadar rayuwa da kuma neman kawo ƙarshen mummunan shugabanci a Najeriya, inda ke cewar an kamo yaran ne saboda kokarin wargaza Najeriya ta hanyar daga tutar kasar Rasha, sannan suna kira ga sojoji su yi juyin mulki bayan kuma komai na tafiya daidai a kasar nan. Waɗannan yara dai kimanin su 114 da aka kamo su yayin zanga-zangar gama gari don adawa da tsadar rayuwa a Najeriya da aka yi a watan Agustan wannan shekara. An gurfanar da su ne a gaban wata babbar kotun tarayya da ke nan Abuja. Ake tuhumar su da zargin yunkurin juyin mulki, ta'addanci da kuma cin amanar ƙasa. Yaran waɗanda galibin su sun ƙanjame sun bushe saboda tsananin yunwa da tashin hankali, wasunsu ma ko zama ba su iya yi, yayin da wasu kuma ke faduwa a harabar kotun a cikin wani irin yanayi na ban tausayi da hakan ya ja hankali a ciki da wajen Najeriya. Malam Isa Sanusi na zama director Amnesty a Najeriya.
Wannan yara saboda ba su da galihu ne aka kama su. Yawancin yaran nan ma ba su san abin da ake yi ba. Akwai yaran ma da mahaifiyarsa ta ce kawai ta aike shi sayan sukari ne za a yi amfani da shi da ya fita bai dawo ba. Kawai yana kan hanya jami'an tsaro suka kama shi. Saboda haka yawancin yaran nan ba su san ma me zanga-zangar ake yi ba. Duk abin da ake yi na zalunci bai kamata har yara su shigo. Abin da ya fita da hankali shine yadda waɗannan yara kusan kwanaki 93 da suke daure duka suka rame suna cikin yunwa, kuma daga ganin su sun galabaita lafiyar su ma ta tabo. Da haka mu muna Allah wadai da irin wannan zalunci da aka nuna da kuma kama yaran kansa da kuma halin da aka saka su a ciki. Ayi amfani da doka wajen tsorata mutane domin kada su fito su nemi haƙƙinsu. Waɗannan yara ba su yi laifi ba, domin zanga-zanga ba laifi ba ce, saboda haka.
To amma lauyan gwamnatin Najeriya Rimazonte Ezekiel na da ja ga wannan ra'ayi na Amnesty International.
These boys that we brought to the court today.
Waɗannan yara da muka kawo kotu a yau dukkaninsu manya ne, galibin su ma magidanta ne, wasu su ma sun kammala digiri. Barista Hamza Nuhu Dantani na daga cikin gungun lauyoyin kare haƙƙin bil'adama da ke kare waɗannan yara a kotu. Kuma na tambaye shi ta kamaimai ko me suke so a yi.
Abin da muke so ya faru a nan shine, na farko muna kira ga jagororin arewa su kira a hankalin shugaban kasa a salimi yaran nan, kuma a taimaka musu wajen saisaita daidaita kwakwalwarsu da kuma tunaninsu da firgici da suka shiga. Babu a dokance a ko ina da aka ce wai wannan in ka daga tutan wata kasa ta aikata laifi, ba wannan.
A gefe guda kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci Attorney General na tarayya kuma ministan shari'a Latif Fabemi da ya sake nazarin tuhume-tuhumen zargin laifin cin amanar kasa da ake wa waɗannan yara, da hakan ya ƙara jawo gwamnatin mummunan suka da kuma Allah wadai daga ciki da wajen Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, sai kuma rahotonmu na uku akan zaben Amurka na ranar Talata mai zuwa. A ci gaba da kawo muku rahotanni akan zaben Amurka wanda duk yanzu ya ɗau hankalin ƙasashen duniya. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya jiyo ra'ayoyin wasu 'yan Nijar a game da zaben da za a gudanar a wannan Talata mai zuwa. Haruna, gare ka.
Ana iya cewa aski ya kawo gajira domin ya wuce kegoshi game da zaben kasar Amurka, inda 'yan takara biyu na jam'iyyun Democrat cewa da Kamala Harris mataimakiyar shugaban kasar Amurka mai ci yanzu, da ɗan takarar Republican cewa da tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump ke fafatawa nan da 'yan kwanaki kalilan masu zuwa. Kuma akan haka 'yan Niger na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan wannan zaben. Mu Soma da Abdulrajiku Musa Shekarau da ke ganin Donald Trump ne mafi cincinta ga mulkin kasar Amurka.
To a yanayin da ake ciki yanzu, magana gaskiya, in Democrat ta sake dawowa yakin gabas ta tsakiya ƙara tsananta zai yi, domin ta gayi a cikin yakin neman zabenta abinda magabacinta yake nan gayi Joe Biden na gabas ta tsakiya za ta yi kwanci ne shi. Kenan contribution wanda Amurka take badawa, taimako na tallahi da take ba mutanen ƙasar Yahudu wannan sara, kenan za ta ci gaba da yin shi a matsayinta na mataimakiyar tsarin tafiyar da suke a cikin demokradiyya na Democrat tun da tare ta duka ake abubuwan. Kenan ita kwanci ne shi za ta ci gaba da shi za ta yi. Sannan shi a cikin yakin neman zabe, shi Donald Trump ya nuna yakin da ake na Ukraine da Rishi tsotare Soviet shi bai shiga ciki. Kuma contribution taimako wanda Amurka take badawa shi ba zai dau arzikin kasar shi ba ya kai, kuma ba zai kai jami'an kasar shi ba su ci gaba da halaka, arzikin su ya ci gaba da halaka. Zai dawo mu tattalin arzikin Amurka, zai dawo mu kuɗi na Amurka dola, saboda in ya daidaita mai kasai sai na duniya, kasuwar duniya wurin canjin kuɗi da kasuwar da za su yi kasar su, yan kasar su umfana da arzikin kasar su, ba arzikin kasar su ya tafi wurin yaki ba na wajen Ukraine ga abin da ya gai. Sannan na gabas ta tsakiya bai ya fitowa fili ya kalubalance su domin Amurkawa ya hana shi dama, sai dai na 'yan siyasa ya yi zanyi ba zanyi ba. Amma magana gaskiya, yana da wahala a samu shugaban kasar Amurka wanda ba zai kama mai Yahudu wannan sara ba, mutanen Isra'ila, yana da wahala.
Ita kuwa Aishatu Malam Barmu gani take yi, Kamala Harris ce ke iya ceto duniya daga matsalolin da take ciki yanzu haka.
Wai da sama cana ta ci mulki tun da in ta ci, wallahi wata matsala ma za a magance ta. Amma kaga in dai wangana ya komo to wurin jiya noman goji, paske duka suna munafukan duniya. Saboda mutum in yana da tsotsar ra'ayi to ba mutum da kishi bana. Kenan ita da ba a san bawa da take ciki, mu mun gane mamaccen nan ma da shi. Duk wanda an kai a samu sun sauci bisa ga maccen da shi. Eh, tun da shi ya guda an gani. An san shi ko wane ne.
A bangaren masu kare haƙƙin dan Adam muzazzabina baina zalika suke ci gaba da yi a Niger game da wannan zaben. Ma'ana ba su nan ba su can, kamar yanda daya daga cikin su ya yi mini ƙarin bayani amma ya soma da gabatar da kansa.
Sunana Yusuf Abdulhamidu. Ra'ayina bisa zaben ƙasar Amurka, Allah ya sa dai wanda zai kamanta gaskiya, Allah ya bashi wannan mulkin ƙasar. Yau kowa san ina ne matsalar duniya take, a ƙasar Palestine ne take, wanda in Allah ya bashi sa'a ya hau mulki kana kan ƙarshen wannan yaki. Shine ni dai fatata a matsayina dai na wanda da yake neman kare injin dan Adam, saboda in ka diba abin da ke faruwa Palestine, ba amma maganar yanci wannan gane Israel Palestine yau har da Lebanon ta shiga har da Iran ana so kenan in ba a samu president wanda zai tsaya tsayin daka ba ya kare wannan abu in ba ya hankali ba wajen yaki na duniya na uku za a shiga
ko yaya zata kaya a ƙarshen wannan zaben Allahu masani Haruna Mamman bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman bako Shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawar wakilinmu a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Sani Idi Dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO, shiyar Arewa maso yamma akan batun ɗiban mai a lokacin da motar da kuma man fetur ya yi hatsari. Lamarin da kanta da gobara har ya kai ga sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane kamar yadda ya faru a makonni uku da suka shuɗe a garin Majiya na ƙaramin hukumar Taura a jihar Jigawa. Gane ci gaban tattaunawar tasu.
A ba zan ce ba ɗaukan mataki ba muna tarurruka wanda Allah muna yin taro sau ɗaya a shekara wanda za a zo a bijiro da matsalolin da suke cikin harkokin mannan na kowane ɓangare kuma a tattauna su. A samu mafita ko kuma a bada shawara yadda za a samu mafita saboda a mai da shi doka saboda haka muna aiki tare yadda ya kamata
to amma za ka ga cewa kamar taron naku ya zama kamar na a tarin ne na shan shayi ne saboda kaga a lokacin da ake alhinin na Jigawa kwana ɗaya kuma sai aka ce wata tankar mata da faduwa can a wajen Ibadan wannan kuma ya faru ne kusan ƙasa da wata guda da ko wani abu mai kama da haka da wata mota ta fada a can jihar Niger ita ma ta yi asarar rayuka za ka ga an ka tattara a shekara motocin ku nan suna asarar rayukan 'yan Najeriya da dama kuma gashi kana cewa kuna ma taro na shekara shekara har ma kuna bitar abin da ke faruwa
wannan hadari ai shi yasa aka kira shi hadari saboda ba za ka iya sanin lokacin da zai faru ba kuma shi hadari abubuwa da yawa ke kawo shi amma mafi yawanci dan adam shi yake da kusan kashi 85 zuwa 90 da yake jawo hadari saboda shi karfe baya zuwa ya samu hadari shi kadai in ba larura ta kai larura ba so shi yasa aka bi da hankali akan su kansu direbobin da suke tugawa hadarukan da suke faruwa kuma mafi yawanci babban wanda ya faru a Niger State shi ainihin motar da take dauke da motar da ta samu hadari direban da yake dauke da jama'a shi ya zo ya shiga motar da take tsaye wannan wuta ta tashi wannan kuma na Jigawa muna ganin akwai irin abubuwan abinda yake rage gudu na kan hanya dan an sa shi daga nan wannan farkon Jigawa zuwa har kusan karshenta duk da cewa na ga sun ciccire musu amma duk da haka wajen bai ciru ga baki ɗaya ba so abu ne wanda sometimes wani abun kaman a cikin aiki ne mechanical ne da kuma rashin kyan hanyoyin mu wanda za ka iya sallama mota lafiya-lafiya kafin ta je inda za ta je ɓangaren Boris ko ɓangaren Cook ko wani ɓangare zai iya amsawa saboda sha'anin aiki yau da gobe ko kuma rashin kyan wannan hanya.
To misali ka ce kuna taron shekara-shekara kuna bujiro da irin waɗannan abubuwa kuma me kuke yi da ku da hukumomi?
To in an yi wannan taron ana sa kamar a ja layi inda ake so a yi aiki ba tare da an kasa wannan layin ba duk wanda ko kuma kamfani da ya kasa yin cika wannan ka'idojin na wanda zai tabbatar an yi aiki cikin kiyayewa da cikin a yi a kama lafiya za a sa wannan wanda ya kasa to ba za a bari ya ci gaba da wannan aiki.
Akwai matakai da kuke ake dauka wayar da kan ƴan ƙasa, misali tsakanin ku da hukumomin da lamarin ne ya shafa, misali kan hadarin da ke tattare da ma shi kansa ta'amali da man fetur da iskar gas misali?
Wala, saboda Allah wannan abu ne fudadde wanda kowa ya sani cewa in mai ya haɗu da ɗan uwansa aka haɗa ƙarfe da ƙarfe, inda aka samu suka kuta za ta tashi. Kuma mafi yawancin mutanenmu na karkara wani lokacin suna toshewa kunnuwansu saboda bukatar su ta wannan lokaci, in aka samu hadari za su taru su yi rubutu a kan abin da ya faru saboda su karu ba don su cece a wannan yanayi da ya faru ba. Don akwai yanayi da yawa da ya faru, ko motar fasinja ce a yanzu a kasar mu abin ya kai ga yana samu hadari kafin a taimaki wannan rayukan lafiyar su da yake cikin motar fasinja. Za ka ga wasu ana caje musu kayansu, ana caje musu aljihunsu, ana dauke abu da aka san zai zama na samun kuɗi ne. To saboda haka wannan abu ne babba wanda ita kasa da kanta ya kamata a wayar da kan jama'a, a nuna musu cewa duk wannan abubuwan da ake yi ba kyau, kuma in ya ɓaci zai zo ya haifar mana da irin wannan asarar da ba a san ganin su kuma ba a kai.
Kai maganar asara, yanzu misali wannan al'amari na jigawa da ya tafi da rayukan bil'adama wajen mutum 200 ya zuwa yanzu, me za a iya cewa kungiyar ku ta mamallaka motocin nan na dakon Petrus ta koya a matsayin darasi wanda zai ba ta damar daukar matakai na kan dagarki a gaba?
Na farko ba mu yi kasa a gwiwa ba da mu akari da kai da na'idar wannan bayan Allah, kuma hannun ta motoci mai karfi kashin shugabancinmu na ƙasa sun ziyarci headquarter jihar wajen gwamnan Jigawa, kuma an tattauna a wannan tattaunawa ma an yarda cewa za a yi wani komiti wanda za a wayar da kan aƙalla mutane a Jigawa akan kiyaye irin wannan abubuwan da suke faruwa. Kuma na san ba da daɗewa ba mai girma gwamna zai amince zai ta halewa wannan komitin fara aikinsu wanda in Allah ya yarda zai taimaka wajen wayar da kan jama'a.
To madalla, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi bakon namu Alhaji Sani Idi Dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO shiyar arewa maso yamma, da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Gai da na gwamma. Yanzu sai wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko muna ta email. Yau za mu fara da sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Maddatai da Magarin da Isihu Makeri Maddatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. Suka ce a wannan lokacin na kaka a ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar, inda aka cika samun saɓani kusan kowace shekara tsakanin manoma da makiyaya, muna kira ga ɓangarorin biyu da ke zama tamkar ɗan Juma da ɗan Jummai cewa ya kamata su zamo masu mutunta dokar ƙasa da ganin mutuncin juna, domin hakan ka iya taimakawa ƙwarai wajen ɗinke ɓarkar da ke tsakaninsu. Sai saƙon Shehu Adamu Rijau ya ce, gaskiya abin akwai takaici a ce wai arewa ba mu da manyan da za su yi magana da murya ɗaya aji, a ce ana azabtar da yaranmu saboda sun yi zanga-zangar tsadar rayuwa, saboda kawai an ga ba su da galihu. Babu komai, akwai Allah, daɗin abin dai ba a duniya za a tabbata ba. Saƙon Sani Mai Lengilengi ya wuri kuma ya ce, muna marhaban da fara tattara asarar da 'yan kasuwa suka yi sanadiyar rashin wuta domin neman diyya, da fatar Allah ya sa a cimma nasara. Saƙo na gaba naku ne Musa Malam Indu Kazawai Nijar da Garbu Kazawai da ɗan Maliki mai magani bakin kasuwa birnin Kazawai a Nijar. suka ce muna kira ga gwamnatocin Niger da Burkina Faso da Mali da su ƙara tsaurara tsaro kan motocin da kun kayan abinci da suke fuskantar ƙalubale daga 'yan ta'adda. Muna addu'ar Allah ya kawo kwanciyar hankali mai ɗorewa a wannan yanki. To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma zuwa can an jima a Kajimu da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Mailan Dudu da ta shirya kuma ta bada umarni, sai injiniyanmu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.